بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يودر سمنا إشرين أشكي موطا إمام مالك رحمه الله. أيو شابيو kenan ga watan August yau 11 ga watan 8 miladiya 2006 wanda ya dace da 16 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1427. Kafin mu fara karatun yau, babu ma ja'a sirru af, me muku alƙawarin zan kawo muku kufi. To wannan ba kufi bane, bai cika kufi ba, kufin na ana neme shi ban samu ba, amma ga wani mai kama da shi. Shi kawai bambancin kufi, idan da a ce nan wajen ya dago yayi tsawo, ya zamanto kamar boot, to shine kufi. Amma wannan ba kufi bane, wannan ba za a shafa a kansa ba, dan bai rufe mahallin farilla ba, tunda kaga in ka sanya shi idan sawu zai zamanto a waje. Amma shi kufi yana rufe idan sawu, wani yakan zamanto mai tsawo wanda yake har zai kai kusan abin, ko bai kai rabin kauri. In ya kai rabin kauri ya zamanto jarmuk kenan, in ko bai kai rabin kauri ba shi ma kufi ne. Amma wani yakan zo ya zamanto mai tsawon nasa ba shi da yawa, yanda yake daidai saman idan sawu kawai yake rufewa, to shine kufi. Kaga gabaki ɗayan sa na fata ne, to shine sharadin kufi. Inda ya zamanto na auduga ko na ulu, to shine zai zamanto jawrabi, shine kamar safa kenan. To wanda ya cika, wanda yanzu kamar wannan bai cika sharadin a shafa akai ba, dan sharadin da aka sanya ya zamanto mugaffiyan li mahallil far, ya rufe wurin da yake mahallin farilla na alwala. To wannan ku bai rufe mahallin farilla na alwala ba, tunda kaga idanun sawu zai zamanto kan cewa a waje suke, dole sharadin sa ya rufe mahallin farilla. To a yau karatun mu kan ar-ru'af ne. Imam Malik yace babu ma ja'a fi ar-ru'af, wannan babi ne akan abin da yazo kan ar-ru'af, shine habo, wato jini da yake gudana daga hanci. Akan ce ra'afa ko ra'ufa a ru'afan, kamar yanda abin nan, kamar yanda kamar ghurab kenan. To ruwan da shi kansa, shi gudanar jinin ana kiransa ru'af. Haka zalika shi kansa jinin da yake fitowa daga na habo din ana kiransa jinin habo, ana kiransa ru'af shi ma. Saboda kan aka ce ru'af, ko dai aikin shi kansa, wato yin haban, ko kuma shi kansa jinin haban, duk ru'af ake kiransa. Wannan zai kawo mana maganganun malamai, menene shi sha'anin wannan ru'af din habo. Shin fitar jini daga hanci, yin habo, yana warware alwala ko baya warware alwala? Kuma idan wannan, idan habo ya samu mutum a cikin sallah, yaya zai yi? Zai fita daga sallah din ne gabaki ɗaya, ya fita da ita da sallama, in ya so ya dawo ya sake sallarsa, ko ku zai fita ne daga baya ya zo ya gini a kai? Haka zalika, idan aka ce zai fita ɗin, to dukkan wani abu da yake ya ɓata alwala, idan mun ɗauka cewa haɓo yana ɓata alwala, shi ma mutum zai iya fita ya gini ya je ya sake alwala, sannan ya zo ya ci gaba da sallarsa, ko ko in dai alwalarsa ta kare, sallarsa ma ta kare. To wannan Imam Malik ya kawo akan ru'af kawai, akan haɓo. Amma sauran maganganu za su kai mai zuwa ga sauran abubuwa, abin nan sauran matsaloli da suke da alaƙa da haɓo ɗin, da kuma irin saɓanin malamai da suka je, da kuma ikhtiyarin Imam Malik. Imam Malik ya fara da asar daga Abdullah ibn Umar, saboda babu hadisi da yake ya inganta a sharadinsa da zai kawo. Yace haddathani Yahya an Malikin an Nafi'in, Imam Malik ya rawaito wannan hadisin an Nafi'in, daga Nafi' maula Abdullah ibn Umar, anna Abdullah ibn Umar, cewa Abdullah ibn Umar al-Adawi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza ra'afa sarafa, ya kasance in yayi habu, in sarafa, in yayi habu a cikin sallah, in sarafa sai fita daga cikin sallah. Al-insiraf daga sallah ana yin sa da sallama da kuma ba da sallama ba. Idan mutum yayi insirafi daga sallah da sallama, ya riga ya gama ta. idan bata riga ta kare in bata riga ta idan ya fita da sallama ko da bai gama sallama ba ya bata sallar kenan sallar ta kare sai dai ya sake wata sabuwa amma in yayi insiraf ya fita daga sallar ba da sallama ba to wannan zai iya gini akan ta kamar yanda yazo a wannan fi'ili na Abdullahi ibn Umar sai ya fita daga cikin sallar fata wabba'a sai yayi alwala thumma raja'a fa bana sai ya dawo yayi gini akan sallar sa walam yatakallam matsawar amma baya magana wato sharadi kare magana wannan abu biyu ya kunsa na farko dai cewa idan yayi habo yana fita daga sallar baya ci gaba da sallar menene illar fita daga cikin sallar illar a wajen Abdullahi ibn Umar tana habo yana kare alwala tun daga shi an ce fatawabba sai yayi alwala waɗansu malamai daga cikin malaman mazhabin malikiya saboda a mazhabar imam malik haɓo baya kare alwala sai suka fassara fatawabba din nan bi ma'ana fatanazzafa sai ya tsaftace kansa wato ya wanke haɓa sannan ya dawo ya ci gaba da sallar to amma sahihin magana shi Abdullahi ibn Umar shi a fahim a mazhabarsa yin haɓo yana kare alwala don a wata riwayar ba ta imam malik ba ya faɗa sarahatan ya ce yin wanda ya haɓo alhali yana cikin sallah ya fita daga cikin sallar ya je ya sake yin alwala sannan ya dawo ya yi gini a kan sallarsa bai ce masa ya wanke jinin ba ya je ya sake yin alwala sannan ya zo ya yi gini a kan sallarsa ne yana umarni da haka mazhabarsa kenan abu na biyu shi ne ya yi gini akan sallar da ya fita daga sallah da ta baci a sallar da alwalarta ta baci tunda yana ganin haɓo yana bata alwala amma gashi ya fita daga sallar kuma ya dawo yazo ya sake yin alwala yazo ya ci gaba da sallar sa yayi gini akai shine ma'anar ci gaba da sallar kenan wato idan mutum kai raka'a biyu sai kai haɓo idan ka fita idan ya fita sai ya dawo ya ci gaba daga raka'a ta uku amma da sharadi walam yatakallam bai yi magana ba wannan ra'ayin Abdullahi ibn Umar kenan na'am wa an malikin imam malik yarwaito wannan hadisin annahu balagahu cewa ya balagh ya zo masa wato ya riske shi bai fadi isnadin sa ba zuwa Abdullahi ibn Abbas ta wannan na wannan asar din bai fadi isnadin sa ba zuwa Abdullahi ibn Abbas wanda kuma ni ban samu na duba isnadin wannan hadisin ba amma yana cikin musannaf na yana cikin al-awsat na Ibn al-Mundhir ya kawo shi tare da isnadin ban rike shi ba amma isnadin yana nan a cikin al-awsat na Ibn al-Mundhir na fikihu yace Ibn Abbas ya kana yar'ufu kana tana nufin wato mutum ya zamanto ya dawwama a cikin abu ya kasance wato bisa al'adarsa ne idan dai yayi haɓo kana yar'ufu ya kasance yana yin haɓo fa yakhruju sai ya fita daga masallaci fa yaghsilu dama anhu sai ya wanke jinin daga jikinsa daga hancin nasa ثم يرجع سنن يداو فيدني يجني akan sallar alama qad salla yajni akan abun da ya sallata shi kaga baya alwala ko sabanu abdullahi ibn umar to imam malik ya kawo maka shi yasa yace babu ma ja'at ar-ru'ab wato zan kawo maka irin abubuwan da sabani yake ya kasance na sahabbai ya kawo maka bai fadi me ya zaba ba sai a babu na biyu yace babu sai kuma daga baya tukuna wanda zai zo ya kawo al'amalu fi ru'ab ya fadi me ra'ayin sa na'am ثم رجع فظن على ما قد صلى Imam Malik ya rawaito hadisin daga Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd al-Laythi, ɗaya daga cikin malaman Madina, faqihi ne shi ma, amma bai shahara da yawan hadisi ba. Imam Malik ya yi riwaya daga wajensa, kuma mutum ne wanda yake amintacce wajen malaman hadisi. Ana karɓan ba kawai ma a cikin sha'anin harkar ilimi ake komawa gare shi ba, dukkan sauran harkoki na rayuwa akan koma a ji menene ra'ayinsa. Ya ga Sa'id ibn al-Musayyib shine tabi'in nan mashhuri daga cikin fuqaha as-sab'a, babban malami wanda bayan sahabbai yana daga cikin waɗanda suke a tsawon farko cikin malaman al'umman nan. Ra'a fa wa huwa yusalli, yayi habu alhali yana cikin sallah. Fa ata hujrata ummi Salama, sai ya zo ɗakin Ummu Salama zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, matar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ɗakin Ummu Salama kusa da masallaci yake, wato ɗakin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko wanda yake jihan kibla ɗakin Hafsa ne, sannan wanda yake bi masa ɗakin Aisha inda aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam. A yanzu inda mutane suke tsayawa suke yin ziyara in sun je gaida annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarinsa, daidai ɗakin Hafsa suke tsayawa. In ka tsaya daidai inda kabarin yake kai saiti da shi, nan wajen ɗakin Hafsa ne. To daga nan sai ɗakin Aisha radiyallahu anha, sannan a can ƙarshe, wato ɗakunan haka suka tafi daga kudu suka yi arewa, sannan kuma sai suka yi yamma, haka ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke. To daga ɗakin Hafsa sai ɗakin Aisha, sannan daga gefen dama na ɗakin Aisha radiyallahu anha sai ɗakin Ummu Salama, sannan daga gefen daga gabas da ɗakin Ummu Salama nan ɗakin Sayyidina Ali yake, don gidansa haɗe yake da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yanzu inda aka kare, inda ba a shiga ɗin nan, inda aka kare a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, inda ɗakinsa yake, hatta gidan Sayyidina Ali yana ciki, da ɗakin Ummu Salama da ɗakin Aisha duk suna ciki, da wani juzu'i na ɗakin Hafsa duk suna cikin nan wajen. To ɗakin Ummu Salama kaga kusa yake da nan, kusa yake da nan, shi yasa kaga a ɗakin Ummu Salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɗakin aka saukar da aya da ta tabbatar da Allah ya karɓi tuban Abu Lubaba. Abu Lubaba shine wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Banu Qurayza zai yaki da Yahudawan Banu Qurayza, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musu hisar, wato ya sa musu takunkumi, ba shiga ba fita, ba shigar da abinci ba fitar da wani abu har kusan wata daya. Sai suka nemi Abu Lubaba ya je. Abu Lubaba da ya je suna neman shawararsa, sai suka ce, me kake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana, mu yadda mu zo mu karɓi sulhu ko kuma me kake ganin zai mana? Sai ya musu ishara ce. To sai yana faɗan wannan sai yana dama, wato ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne ya je ya ɗaura kansa a wani al'amudi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ba zai kwanta kansa ba sai Allah ya karɓi tubansa. Ya tuba ga Allah, wannan abin da ya yi kamar munafunci ne, ya ha'inci Allah da manzonsa. Sai aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce da ya zo mu sai nema masa gafara Allah, sai Allah ya gafarta masa. Amma tun da ya je ya ɗaura kansa ya ce sai Allah ya gafarta masa, to sai mu jira hukuncin Allah. Saboda haka aka jira kwana da kwanaki, aya bata sauka ba. Sai wata ran aya ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne yana ɗakin Ummu Salama, shi ne ya buɗe taga ya masa bishara da cewa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da tubansa, ya karɓi tubansa. Shi ne ya kwance kansa yana mai murna, aka zo ana kai masa murna, kuma ana kai masa farin ciki, saboda abin nan al'umma ce wanda yake sha'anin Allah shi ne a gabanta, wanda aka ce Allah ya karɓi tubansa, ai ya fi ƙarfin a ce an je masa murna ya yi sabon aure. To a shahid ɗakin Ummu Salama nan Sa'id ibn al-Musayyib ya je a zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka zo masa da ruwan fa'utiya bi wabu'in, sai aka zo masa da ruwan alwalafa tawabba'a. Abinda yasa ya je ɗakin Ummu Salama, don shi ne mafi kusanci da masallacin, daga inda yake a cikin sahu inda zai iya fita ya je ya fita daga cikin masallaci ya je ɗakin nata aka kawo masa ruwan alwala fa tawadda'a yayi alwala thumma raja'a sannan ya dawo cikin masallaci fa bana ala ma qad salla yayi gini akan abin da ya riga yayi sallah saboda haka ra'ayin Sa'id ibn al-Musayyib da ra'ayin Wa'idaci da Abdullah ibn Umar da na ibn Umar shi Abdullah ibn Abbas baya alwala shi wanke jinin kawai yake sai ya ci gaba da sallarsa shi ko ibn Umar sai ya sake alwala me yasa zai sake alwala kasancewar sai yana sake alwala me yake nuna mana akan hukuncin habu habu yana kare alwala cewa habu yana kare alwala abinda Abdullah ibn Umar aikin sa ya nuna kenan aikin ibn Abbas ko ya nuna cewa habu baya kare alwala wanki haban kawai ake sai a ci gaba da sallah to ga za mu ga a ikhtiyarin Imam Malik na'am Imam Malik yarwaito wannan hadisin daga Abdurrahman ibn Harmala Abdurrahman ibn Harmala al-Aslami yana daga cikin malaman Imam Malik cikin mutanen Madina shi ma amma shi faduq ne ba fiqa ba wato hadisin sa baya kaiwa wato muntahar inganci amma dai shi ma hadisin sa ingantacce ne ana aiki da shi قال يتي رأيت سعيد بن المسيب ناقة سعيد بن المسيب يرؤف يناهب فيخرج منه الدم جني رنق فتوى دقهانشنسا حتى تختضب أصابعه هر أن يأتنسا يزمنتو سني كما سني للي دا جنس سني جاجة ورد جنس سبو دواتو جني ينا جنن باوي وان ديك كوي زي مرتك يشباني har ya zamanto cewa hannayensa zaka ga jajajajen jinin a jikinsu hatta tahtabi ba asabi'uhu min ad-dam alladhi yakhruju min anfihi har ya zamanto ɗan yatsunsa sun yi jajawur da jinin da yake fitowa daga hancinsa thumma yusalli wala yatawadda sannan ya ci gaba da yin sallah wala yatawadda baya sake alwala wannan kunga akwai abubuwa guda biyu wannan aikin na Sa'id ibn al-Musayyib ne cewa ba kowane jini ba kowane habo ne yake sa mutum ya fita daga cikin alwala ba akwai haban da idan kai sai ka ci gaba da sallar ka saboda haka a wannan yake karfafa shi yasa ma ba a sanya shi Sa'id ibn al-Musayyib a cikin waɗanda suke ganin mujarradin fitar jini daga hanci yana kare alwala ba amma ra'ayin Abdullahi ibn Umar ne idan jini ya fita daga hancin mutum indai yana da yawa to alwalarsa tana karewa amma idan jinin ba shi da yawa babu abin da zai yi zai ci gaba da sallarsa domin an rawaito Abdullahi ibn Umar din yakan abin irin urji haka in ya dame shi yakan matse shi har ya zamanto da ruwan kurji din da jini ya fito a hannunsa sai ya murtsike shi ya ci gaba da sallarsa to hukuncin fitar jini daga ko ina a jiki da fitar jini daga hanci a wajen Imam Malik da malaman Madina hukuncin su daya a wajen Imam Malik baya kare alwala shi yasa abin da yake mashhuri a wajensa shine cewa idan mutum yana habu to ɗayan biyu ne idan jinin ba shi da yawa yanda zai zamanto mai rashin yawansa baya diga ba kuma baya gudana baya diga yanda zai zamanto in yayi sujada zai rinka diga a cikin masallaci ko kuma yana tsaye din ma yana towa yana diga a cikin masallaci in wanda yake zai irin jika bakin hancinsa din nan ne dan kwararo dan kadan bai ma gangaro har zuwa bakinsa ba to sai ya murtsike shi da hannunsa ko da ya kai ya amfani da ɗan yatsunsa guda hudu ne dukkaninsu ya zamanto cewa jinin sun iya shanye jinin to sai ya ci gaba da sallarsa ba zai fita daga cikin sallah ba amma idan ya zamanto yana diga ko yana da yawan da zai iya bata masa riga ko ya bata masallaci kage nan wajen an kula da bata riga saboda bata riga shi kansa ba a san sa saboda yana daga ba a san a tozarta dukiya ba a so a bata dukiya musamman a wannan lokaci rigar waɗansu tufafin idan aka wanke su baci suke yi kamar Aisha radiyallahu anha wani bako ya zo gidanta aka bashi aran mayafi sai ya je yayi janaba cikin dare sai tashi ya wanke mayafin Aisha radiyallahu anha tace ka bata mana mayafi me yasa ka bata mana tufan yace ai yayi janaba ne sai ki ta me yasa ai ba sai ka wanke ba ina kankare maniyin daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan dan yayyafa ruwa sannan ya je sallah ina ganin shatar wajen maniyi wanda yake nuna cewa ita Aisha tana ganin maniyi ba najasa bane to kaga kiyaye tufa a wannan zamani wato wanke tufa a wannan zamani zai iya bata ka to kuma bata tufa bata dukiya ne shari'a kuma bata son a bata dukiya shi ko abin da yasa ba a son habo ya taba masallaci saboda masallaci an yi umarni da tsaftace shi a dama kenan masallaci da yake mai rerayi ballantana masallaci yanzu wanda yake da carpet idan jini yazo ya taba nan wajen kaga ba karamin aiki za a yi ba kafin a goge wannan jinin dan haka sai idan har jinin yana da yawa yana gudana to sai mutum ya kama hancinsa ya fita daga cikin masallaci ya je ya wanke jinin haban ya tsaya sannan ya dawo ya ci gaba da sallarsa ya dawo in liman ne sai ya istikhlaf sai ya fita ya janyo na baya da shi kar kuma ta limamin nan da ya zo zai istikhlafi aka ce ai liman hankalinsa ya taɓa kamo mutane yake cikin sallah to ai shi ake son ya zamanto cewa waɗanda za su zamanto a sahun farko ya zamanto sun san shari'a kar liman ya miƙo hannu za a jawo su su noke su ɗauka wata masifa ce ta zo yake nema ya ja su idan ya ja su abin nan wato sai ya istikhlaf ya janyo wani ya zo ya ci gaba da sallah sai ya je ya wanke haban sannan sai ya dawo ya ci gaba tare da sallah ya ci gaba da sallah tare da mutane idan ya fita a raka'a ta farko ne ya dawo ya same su a raka'a ta uku raka'a ta ukunsa ta zamanto ta nawa kenan ta zamanto ta biyunsa ta hudunsu ta zamanto ta ukunsa in liman ya sallama sai tashi ya kawo raka'a ɗaya ya cika sallarsa kenan idan ko shi kadai ne to Imam Malik yana cewa shi a wajensa al-mustahab ya zamanto kan cewar ya yi sallama ko ya wata magana da zai fita daga cikin sallah ya fita daga cikin sallah ya je ya sake ya je ya wanke haban sannan ya dawo ya fata sallar ya dawo ya sake sallar amma idan mamumi ne yana sallah bayan liman sai haban ya same shi to ya fita shi ma ya je ya wanke sai dawo ya ci gaba da sallah zai zamanto kamar halinsa kamar halin liman din kenan amma yana sallah shi kadai shi ma as-sahih abin da yafi inganta shine mutum ya fita din ya je ya wanke ya dawo ya ci gaba da sallarsa domin Allah madaukakin sarki ya ce wala tubtilu a'malakum kar ku bata aikinku amma wannan hukunci idan mutum ya riga ya kulla raka'a farko ne idan mutum ya riga ya yi ruku'u sai haban ya zo masa ko ya dago daga ruku'u ko ya yi sujada ko ya fara raka'a ta biyu ya riga ya kulla raka'a to ya samu hukuncin sallah domin kamar yadda muka karanta a hadisin Abi Hurairah da ya gabata wa man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a ta sallah ya riski sallah tunda ko ya riski sallah to ba zai bata sallar sa ba kar ya fita daga cikin sallah shi ya kar ya sallama ya je ya sake sallar sabuwa sai ya fita ya je ya wanke ya dawo ya ci gaba kuma wannan ya nuna cewa Imam Malik a wajensa idan mutum ya yi haɓo ba alwalarsa ce take karewa ba ya ɗauki ra'ayin Abdullahi ibn Abbas wanke jinin zai hujjarsa kuwa shi ne cewa shi ba abin da yake karya alwala da yake fita daga magudanar bawali ko magudanar bayan gida shi ko wannan jinin bai fita daga wannan magudanar ba amma jamahirin malamai da yawa malaman kufa wanda haddasu Abu Hanifa da Imam Ahmad da su Sufyanu Thawri duk sun tafi akan cewa haɓo yana karya alwala amma sahihiyar magana haɓo baya karya alwala saboda ba a karya alwala sai da nafsi kiyasin kuma akwai bambanci ba za ka iya kiyasin haɓo da jinin mace mai istihada ba. Waɗansu malamai sun yi kiyasinsa da jinin mai istihada, macen da take yin istihada, wato macen da take jinin hailarta ya ki tsayawa ta zo tana jinin rashin lafiya, wannan jinin da yake fita daga gabanta yana kare alwala. Shi yasa a wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata ya umarce ta in ta zo za ta yi sallah kullun, a kowace sallah za ta yi ta take alwala, saboda fitar jinin matsayin karya alwala yake yi. To amma wannan jinin da yake fita daga gabanta za a kawanta shi da jinin habo ne? Jinin da yake fita daga saman jiki da jinin da yake fita daga magudanan najasa, ai kaga hukuncin su daban. Saboda haka babu kiyasi, babu nassi. Don haka ka zo ka ce za ka ɓata alwala da wani abu wanda yake ba tabbatacce ba, yana da haɗari. Shi yasa mazhabar Imam Malik ta fi ƙarfi a nan wajen da mazhabar Ahlul Madina, cewa fitar jini daga hanci haɓo baya kare alwala. Don haka idan mutum ya yi haɓo a cikin sallah ba sake alwala zai ba, wankewa zai ya dawo ya ci gaba da sallah. To idan Imam Malik yana da magana dangane da sallar Juma'a, alal misali ana cikin sallar Juma'a sai kai haɓo bayan an yi raka'a ɗaya, sai ka fita ka je can wajen mu anan a da babu watakila wajen alwalan sai an je nesa, ka je nesa ka je ka wanke alwalarka, sannan ka tabbatar liman bai gama sallah ba, ka tabbatar liman bai gama sallah ba, to nan wajen dole sai ka dawo ka ci gaba da sallarka ka shiga cikin sau. Amma in kana kyautar zaton cewa liman ya gama sallah, ko ka tabbatar liman ya gama sallah, an gane, kana kyautar zaton cewa liman ya idar da sallah, ko kuma ka tabbatar ma ka ji ya ce assalamu alaikum, to ya za ka yi? Gashi kai kuma ka je ka wanke jini. To shine Imam Malik yace tunda ita Juma'a ba a yin ta sai a cikin masallaci, ka dawo masallacin ka zo ka ci raka'a ɗaya, tunda ka samu raka'a ɗaya ta sallar Juma'a ka samu hukuncin Juma'a, so da ka raka'a biyu kawai za ka yi, ka dawo amma cikin masallaci din, tunda ita Juma'a sharaɗinta ya zamanto a cikin aljami' cikin masallaci, sai ka dawo masallacin ka ci raka'a ɗaya kai sallama ka gama sallarka. Amma duk a cikin wannan kai komo da za ka yi, malam ta takallam, kar ka yi magana, kana yin magana sallarka ta rushe, tunda magana ce ba a maslahar sallah ba. To amma idan ba sallar Juma'a ba ce fa, ka fita daga cikin sallah ka je ka wanke jinin haɓo, sai ka ji liman bai riga ya fita daga, sai ka tabbatar liman ya idar da sallarsa, ko kuma ka ji ma an ce assalamu alaikum, to a nan wajen a mafi kusancin inda ka wanke haɓon sai ka samu waje ka cika sallarka. Domin ka ce za ka dawo sallah ɗin masallaci babu ma'ana, wannan wani aiki ne wanda yake ba shi da ma'ana, tunda ba sharaɗin cika sallar jama'a bane sai ka yi ta a cikin masallaci. Wannan shine fatawar Imam Malik, inda ka wanke haɓan naka mafi kusancin wuri daga wajensa sai ka yi. Domin wannan istihsani ne malamai suke, babu nafsi sun yi koyi da aikin sahabbai ne, da kuma duba ma'anar shari'a. Ma'anar shari'a in ana sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna fi salati la shughla, sallah tana shagaltar da mutum da ayyukan ta gabarin dukkan wani aiki. To idan mutum ya je ya wanke jinin haɓo, bai kamata ya shagaltu da wani aiki ba in ba aikin sallah ba, ya ce zai dawo masallaci don ya zo ya yi sallah, bayan ba sharaɗi ba ne ya dawo masallaci in ba a sallar Juma'a ba, kaga ya shagaltu da wani aiki ba aikin sallah ba, to nan sai ya ɓata masa sallarsa. To shi yasa Imam Malik yake cewa idan ya dawo cikin masallaci ya ce zai zo ya cika sallarsa, to ya ce a habbu ilayya, abin da ya fi so shi ne ya sake yin sallar, tunda ya shagaltu da wani aiki wanda yake ba na sallah ba, amma bai ɓata sallarsa bil kulliya ba, saboda magana ce ta ijtihadi. Su kuma malamai ba sa cewa abu halal ne ko haram ne sai suna da hujja mabayyaniya, idan abu ne wanda yake sun yi shi saboda ijtihadi, to sukan ce muna son abu kaza ko kuma muna ƙin abu kaza. An fahimta? To wannan to yaya kuma zai yi da juya alƙibla fa? Sharaɗi ne in ya tashi fita ya je wanke haɓon, ya zamanto kamar alal misali a wannan sauyin shikenan sai ya tafi da baya da baya da baya da baya don kada juya ma ƙibla baya, in ya je daidai can wajen kuma sai tafi da hagu da hagu har sai ya fita daga cikin masallaci, sai sake tafiya da baya da baya da baya. Akwai daga cikin malamai wanda yake haka, wanda yake su kaga ai wannan shi yasa ma kuke dariya. saboda daga jin wannan kasan cewa wato tsanani ne wanda babu irin sa a cikin shari'a, shari'a ba za ta kawo irin wannan ba. Don haka ba sharadi bane ya zamanto a waite ka tabbatar kana kallon alƙibla. Akwai daga malamai da amma kaɗan ne wanda yake idan dai ka juya ma ƙibla baya to ba za ka yi jina'i ba sai dai ka dawo ka sake sabuwar sallanka. To shi wannan sharadi baya cikin fi'ilin waɗannan sahabbai, la ibnu Umar wala Abdullahi ibnu Abbas. Mutum zai iya juyawa ya juya ma ƙiblar baya domin fitar da yayi saboda maslahar ya zo ya ci gaba da sallar sa ne. To kuma yanda nake babu akwai hadith guda ɗaya dai da ake kawo shi amma malamai dukkanin su sun raunana shi. Hadithin Aisha radiyallahu anha, ina jin Hafiz ya kawo shi a cikin bulo. Man asabahu qai'un aw ru'aqun aw qalatun aw madhun falyansarif waliyatawadda thumma liyabni ala ma qad salla. Hadithin Aisha, ina cikin bulugul maram ko wannan hadithin Ibn Majah ruwaito shi cewa Aisha radiyallahu anha ta daukaka zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yace wanda amai ya same shi ko magwas, wato magwas ba kawai wanda yake warin zai taso ba, hatta abincin ma ya taso ya fito cikin bakin mutum, ko kuma haɓo ko maziyi ya same shi a cikin sallah, to ya fita daga cikin sallar ya je ya sake alwalarsa sannan ya dawo ya yi gini a kan sallarsa. Saboda haka kaga nan an sanya haɓo a cikin abubuwan da suke karya alwala, an haɗa shi tare da maziyi, haka nan amai ma an sa shi a cikin abin da ke karya alwala, haka nan ma ghalas. To da wannan hadisin ya inganta da shi kenan an yi maganin rigima, muna da nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma malaman hadisi sun raunana shi. Imam Ahmad ibn Hanbal yace bai inganta ba, Daruqutni yace bai inganta ba, Imam Shafi'i duk suka ce bai inganta ba, wannan hadisin bai inganta ba. To da haka abinda ake da shi a wannan babin shine ayyukan sahabbai din nan, wanda da shi Imam Malik ya faro wannan babi, aikin Abdullahi ibn Umar da aikin Abdullahi dan Abbas. Don haka kar abinda ya sa menene hikimar a ce mutum kar ya fita daga cikin sallah ya je gini a cikin sallah, to maimakon haka daga mutum ya haɓo duk maimakon wannan rigimar kawai ka je ka wanke haɓon bana ka dawo ka sake sabon sallah. Ko ba haka ba duk a huta. To ai tunda babu nafsi amma me yasa sahabban nan suka yi, me suka hararo, wata hikima suka hararo ta shari'a da har za su yi wannan? Hikimar dai shine wala tubtilu a'malakum, kada ku bata ayyukanku. Ka fara sallah, ibada ce tsakaninka da Allah, to kada ka fita daga cikinta sai idan tilas ne ya sanya ka za ka bar ta. Shine idan tsarkinka, idan alwalarka ta warware, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu salatu ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah baya karban sallan ɗaya daga cikinku idan tsarkinsa, idan alwalarsa ta kare har sai ya sake alwala. To matsawarku ba tsarkinka ne ya kare, alwalarka ce ta kare ba, shikenan sallarka tana nan. Tunda ku sallarka tana nan, bai kamata ya zama to kancewa ka fara sallah sannan ka bata ta ba, sannan ka zo ka sake wata sabuwar sallar. Ita sallar tana da kima. To hikimar da ya sa kenan ake yin wannan. A har wa yau malamai sun dauka daga cikin wannan wata hikima, wata fa'ida cewa idan mutum haɓo ya kama shi ya tashi fita, dama zai rike hancinsa ne saboda kar jinin ya rinka fita, ya rinka daga cikin masallaci. To malamai sun dauka daga wannan kan cewa yana da mustahabi ne ga wanda ana cikin sallah sai alwalarsa ta kare, ya rufa ma kansa asiri, ya sataya ma kansa, shi ma ya kama hancinsa, sai ya ba da mutane sai su dauka cewa ai haɓo yake yi. Kar a ce abin nan ya yi hutu ko kuma ya ci wake ya kasa rike alwala, kar ai masa wannan. To dan ai masa wato dan ya rufa ma kansa asiri, ya saka ya makansa, to ya kama hancinsa sai ya dauka cewa kamar haɓo ne yake yi, ya je zai wanke haɓon nasa zai dawo ya ci gaba da sallah. Sannan har wa yau a wannan hadisin mazhabar Imam Malik abin da ya tafi a kai in wani abu ya samu mutum ba haɓo ba wanda yake karya masa alwala ya fita daga cikin sallah, in ya fita daga cikin sallah to shi idan ya dawo jini zai yi ko ka sake sallar zai yi. A mazhabin Imam Malik sake sallar ta zai, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya karɓar sallar mutum idan yayi, idan alwala ta kare sai yayi alwala. To kaga daga zarar kana yi cikin sallah alwalar ka ta kare sallar ta baci, to da haka yaushe za ka yi gini inda sallar tana nan shi ne za ka yi gini a kanta, amma tunda ta baci ba za ka yi gini ba. Wannan shi ne mazhabar Imam Malik saɓanin mazhabar Ahlul Kufa. Don haka idan mutum yana cikin sallah ya ji rihi alwalarsa ya tabbatar ta kare, in ya je ya sake alwala, in ya zo ya samu liman ba zai yi la'akari da raka'o'in da ya samu da liman daga farko ba, lokacin zai sake shiga cikin sallah. Don wannan sallar ko ma da ce assalamu alaikum ba sallar ta fita riga ta baci, ba sai da sallama ba sallar ta baci daga zarar alwalarsa ta kare. Saboda haka idan ya dawo, sai idan ya dawo ya samu liman a raka'a ta hudu ita ce raka'arsa ta farko. An gane bambanci tsakanin wanda haɓo ya same shi da kuma wanda alwalarsa ta kare ko? To na'am. Malik ya rawaito daga malamin sa Abdurrahman ibn al-Mujaddir cewa ya ga Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab jikan sayyidina Umar dan Abdullah ibn Umar, eh shi ma yana daya daga cikin manyan malaman tabi'ai guda bakwai na Madina. Yakhruju min anfihi ad-dam, jini yana fitowa daga hancinsa, hatta takhtadiba asabi'uhu, har yan yatsunsa ya zamanto sun yi jajawu kamar lalle daga jini din. Thumma yaftiluhu, sannan sai ya dinke shi, wato shine ya murtsike shi a hannunsa idan ma har ya zamanto yana da tsawo da irin majina din nan, ya rinka daure shi a hannun nasa, domin shine abin al-fatl daurewa kenan, ya rinka daure shi a hannunsa. Thumma yusalli, sannan ya cigaba da sallarsa, wala yatawadda, baya sake alwala. Shi ma ra'ayinsa nan ya zo daidai da ra'ayin Sa'id ibn al-Musayyib. Amma wannan mun ce a wani irin haɓo ne wanda ba shi da yawa, haɓan da ba shi da yawa shine mutum zai yi haka, amma in ya zamanto yana da yawa to fita zai yi. Na'am. Babu al-amalu fi man ghalabahu ad-damu min jurhin aw ru'ab, babi da yake bayani akan mecece sunna yaya mutum zai yi idan jini ya rinjaye shi ta hanyar ciwo, rauni wanda yake da shi a jikinsa, aw ru'ab ko kuma haɓo, yaya zai yi. Na'am. Imam Malik ya kawo labarin rasuwar Sayyidina Umar da raunin da aka yi masa wanda ya zamanto shi ne sababin ajalinsa. Ya ce haddathani Yahya an Malikin an Hisham, ya rawaito daga malaminsa Hisham ibn Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi an abihi, daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair, anna al-Miswar ibn Makhrama, Miswar ibn Makhrama ibn Nawfal az-Zuhri, yana daga cikin kananan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da shi da mahaifinsa al-Makhrama ibn Nawfal dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Ya gaya ma Urwa annahu dakhala ala Umar ibn al-Khattab, ya shiga wajen Umar ibn al-Khattab, a wata riwayar shi da Abdullah ibn Abbas ne, min al-laylati allati tu'ina fiha, a daren da aka soke shi a cikinta. To wannan akwai tajawuzi a ciki, domin Sayyidina Umar a sallar asuba aka soke shi, ba a cikin dare ba, dan ya fito cikin sallah yana ma raka'a farko, shi wannan Abu Lu'lu'atu Abu Lu'lu'a al-Majusi Kirista ne, bawa ne na Mughirata bin Shu'ba, saboda yayi Sayyidina Umar yayi masa hukunci, bai ji dadin hukuncin sa ba, yace sai ya kashe shi. Saboda haka ana cikin sallah yazo tare da hanjar, ban san irin ko san irin wukan nan ta mutanen Yaman wanda suke makale ta anan, wata mai kamar lauje, mai kamar lauje take, amma mu lauje yankan ciyawa muke da shi, ita nata abin nan kaifin gaba da baya take da shi, kuma domin in aka sauki mutum da shi sai kuma a janyo sai ta tsuntsunka hanjin. To da irin wannan wukar hanjar ake ce mata Larabci, da irin ta ya shigo masallaci ya caki Sayyidina Umar yana cikin sallah a cikin raka'a farko, Sayyidina Umar ya ce ya kashe ni, sannan aka ɗauki shi, kaga da safe ne kenan, ba da daddare ba. Amma Imam Malik a wannan riwayar ya ce wato a cikin dare din, kuma a cikin wannan ranar ne ya rasu. Shi yasa wannan riwayar akwai maganganun malamai a kanta wajen hikayar, shi ne ta inda wato abubuwa din nan sukan zo ma malaman hadisi, in riwayoyi suka yi yawa baka rasa wani wanda yake zai zama to kan cewa akwai wani dan wahani a cikin riwayarsa, wanda duk malaman hadisi sun bayyana. In za ka tattara riwayoyin waɗansu sai a fitar da wanda yake riwayarsa take mustaqima. Riwayar Ibn Abbas wanda zan ambace ta ita ce wanda take mustaqima a wannan. Fa aiqadha Umar li salati as-subh, sai mahrama miswar, sai ya tayar da Umar daga suma, dan ya suma ne domin ya salla asuba. Fa qala Umar na'am, yace eh kwarai da gaske. Wala hadd fil islam liman taraka as-salah, babu wani rabo a cikin addinin musulunci ga wanda ya bar sallah. Fa salla Umar wa jur'uhu yas'ubu dama ko yas'abu dama, sai salla alhali mikin nasa, raunin nasa yana fitar da jini, wato a hakan yayi salla ba tare da cewa ya tsaya sai da aka tsaida jinin ba, sannan yayi salla saboda jinin ba zai tsaya ba. A wata riwayar shi ko Abdullahi ibn Abbas da shi ma ya ruwaito kissar rasuwar Sayyidina Umar, wato yayin da aka cike shi, mutane sai suka idadda sai suka cika sallar su, kowa ya cika sallar sa shi kadai, sannan aka dauki Sayyidina Umar aka je aka kai shi cikin gida, aka kai shi gidansa, aka kai shi gidansa a wannan ranar ya rasu. To da aka kai shi sai ya suma, to aka ce to gashi abin nan, gashi ya suma, ana kiran sunansa ya kasa tashi. Shi ne sai wani ya ce ai in ba sallah kuka ambatar masa ba abinda zai sanya shi ya farka. Sai aka ce as-salah amirul mu'minin, amirul mu'minin a tashi ai sallah, da suka gari yana nema ya waye, sannan sai ya farfado ya ce mutane sun yi sallah, aka ce ai mutane duk sun yi sallah, sai ce to a tashi shi ya yi sallah. To shi ne aka jinginar da shi ya yi sallarsa, a cikin wannan hali jininsa yana zuba, da aka ba shi ruwa ya sha sai aka ga ruwan ya fito ta hanjin. To lokacin nan Sayyidina Umar ya san ba zai rai ba, to shi ne ya wasiya ya bar al'amarin al'umman musulmi a hannun mutane shida, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowa ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da matsayinsu a wajensa, suna da matsayi na yarda a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ne Uthman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib da Abdurrahman bin Auf da Talha ibn Ubaidillah da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Zubair ibn al-Awwam. Uthman, Ali, Talha, Sa'ad, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubair ibn al-Awwam, su shida. Yace to idan sun yi rinja, idan ya zamanto sun yi kunnan doki, to ga Abdullahi ibn Umar, amma dan kawai ai amfani da shi ne ya rinja yadda ƙuri'a ta gefe daya, ba wai dan a ce shi za a, wato kar a yadda a ce shi za a ba masa sarauta, kar a ce Sayyidina Umar ya maida ita gado, ɗansa Abdullahi ibn Umar shi ma ya shiga a cikinsu, amma da sharaɗin ba za a bashi mulki ba, ba shi za a mayar a halifa ba. In yi haka kaga ya nuna cewa sunna ce kenan a rinƙa gadon sarauta. To a nan wajen Imam Malik ya kawo wannan kissa ta Sayyidina Umar don ya hujja da ita akan cewar dan mutum jini yana zuba daga jikinsa, wannan ba zai hana shi ya sallah ba, kuma fitar jinin ba zai karya masa alwala ba, sawa'un da larura ko babu larura. Yanzu dai shi wannan halin Sayyidina Umar halin larura ne, tunda jinin ba zai tsaya ba, don haka ya zama tun yi sallah a cikin wannan hali. To duk wanda yake da hali irin wannan shi ma zai iya yin sallah a haka. Don haka kaga babu hujja. Akwai waɗansu malaman zahiriya wanda suke cewa jini ba najasa bane, da suke kafa hujja da wannan kissar cewa ga Sayyidina Umar ya yi sallah jini yana zuba daga jikinsa, inda jini najasa ne ba zai yi sallah ba, tunda jini yana zuba zai bata kayansa, zai taba jikinsa. To wannan hujja ba a hujja da halin larura wajen abin da yake ba na larura ba, sallarsa a nan wajen sallah ce ta larura, ba yadda za a yi sallah sai a haka ɗin. Daga cikin hujjan kuma shi ne sahabin da yake gadin sahabbai, an dawo daga yaƙi aka harbe shi da kibiya, ya ci gaba da sallarsa, ga shi jini yana zuba yana ɗiga, amma ya ci gaba da sallarsa, sai da ya ji tukune, ya ji tsoron cewa kar jini ya ɗibe shi ya suma a zo a cimma musulmi, sannan sai ya gaggawa ya cika sallar tasa, ba wai ya sallama ba ya ce assalamu alaikum, wai sai ya gaggawa ya cika sallar, sannan ya zo ya tashi musulmi cewa ga fa abin da ya same shi, don a samu wanda zai gadi. To shi ma wannan sun kafa hujja da wannan kan cewa to gashi tunda ya kasance da irin wannan halin, jini ya yi sallah jini na ɗiga, ya nuna kan cewa jini ba najasa bane. Amma hujjan da ya nuna kan cewa jini najasa ne shine hadisin mustahaba, mai jinin istihada, jinin rashin lafiya, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata faghsili fa idha adbara alhayd faghsili anki dama wa salli, idan jinin ya juya, idan hailarki ta juya ya zamanto sai istihada kike, to ki wanke jinin sannan ki sallah. Bi ma'ana wannan jinin da yake fitowa na istihada ba na hailar ba, ki wanke shi sannan ki sallah, sannan za ta yi alwala, za ta yi wanka, wannan ko shakka babu na wankan gama haila kamar yadda waɗansu riwayoyin suka nuna, da alwala kamar yadda wata riwayar ta nuna. To amma hujja a nan shine kan cewa ce mata da yi fasili an kiddam, ki wanke wannan jinin, ya nuna kan cewa jinin istihaba shi ma jini ne na najasa. Malaman zahiriya ba su yi saɓani da jumhuri ba wurin jinin haila cewa najasa ne, saɓaninsu wurin jini da ba na haila ba shine suke cewa ba najasa ba, don sun ce babu wata hujja da ta nuna da najasarsa. Amma as-sahih najasarsa ta tabbata, ɗaya daga cikin hujjoji shine wannan, da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis. To idan damirin na innahu yana kuma ya zuwa ga dukkan wanda aka ambata, kaga nafsi ne akan cewar shi kansa jini wanda yake ya buka, wato jinin da aka yanka dabba da shi, ba jinin da yake cikin jijiya ba, shi ma shi ne addamul masfuh, shi ne jini da aka kwaranyar, shi ma wannan najasa ne, wanda yake shi ne sahihi, kuma shi ne ra'ayin jumhurin malamai madhahibul arba'a gabaki daya akan sa suke. A nan Sayyidina Umar a wannan kissar kaga da aka tashe shi, ga abin da ya faɗa, ya ce la hazza fil islami liman taraka as-sala, babu rabo a cikin addinin musulunci ga wanda ya bar sallah. Wannan magana ta Sayyidina Umar ta kawo cigado, ba za a cigadansa ba, kuma idan ƴan uwansa suka mutu ba zai cigadansu ba, tunda ba hukuncinsa ba hukuncin musulmi ba ne, ba za a yi masa mu'amala da musulmi ba. Matarsa ta saku in musulma ce, ba duk wani abu da na haƙƙin musulmi shi babu shi a kansa. Wannan shine magana ƙa'ifa na malamai, cewa duk wanda baya sallah, kuma ɗaya daga wannan magana ta Sayyidina Umar suka ɗauke, suna ɗaukanta a zahirinta, da yake hujjar su shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al'ahdul ladhi bainana wa bainahumus sala faman tarakaha faqad kafar alqawarin dake tsakanin mu da kafirai shine sallah duk alqawarin dake tsakanin mu da musulmi shine sallah duk wanda ya batta ya kafirta a wata a wani hadisin kuma na Jabir yake cewa man taraka sala faqad kafara aw kuma a wata riwaya faqad ashrak wanda ya bar sallah ya kafirta ko kuma ya zamanto mushriki wannan shine ra'ayin ta'ifa na malamai a Imam Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahowi da malaman hadisi baki daya kin cewa wanda ya bar sallah da gangan ya zamanto baya yin ta kwata kwata to wannan kafiri ne waɗansu malamai kuma wanda yake su ne masu jumhurin malamai suka ce a ba kafiri bane amma za a tilasta shi ya sallah in yaki a bashi kwana uku ana ce masa ka zo kai sallah ka tuba ka zo kai sallah in yaki tuba to sai a kashe shi amma aka kashe shi inda shari'a ke inda ake shari'a sai a kashe shi in aka kashe shi za a binne shi a makabartan musulmi za a iya masa sallah wannan shine matabar Imam Malik da Imam Shafi'i akwai waɗanda daga cikin malamai da suke cewar idan mutum ya daina yin sallah saboda ya tsoro ya gane wai yana ganin addininsa ya sa shi ya gane cewa ai sallah ba dole bace kamar in ya zamanto dan Qur'ani wanda yake ganin shi sallah biyu kawai zai da safe da yamma in ya zamanto yayi haka ne dan bid'a to wannan kashe shi zai magana Imam Az-Zuhri kenan malamin Imam Malik in ko yayi haka ne saboda kasala da fasikanci to wannan za a yi masa duka a yi masa duka ba za a daina ba sai ya daina ya dawo yana sallah wato wayin uttum udna za a yi masa ba za a bar masa duka ba har sai ya dawo ya so mai yin sallah wannan shi ra'ayin Imam Ibn Shihab a Muhammad Ibn Muslim Az-Zuhri saboda ganin cewa babu wai in waɗansu to ya za su yi da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya bar sallah ya kafirta sai ta ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da lafazin kafirci yana nufin kafircin da ba wancan kafircin din ba shine har Imam al-Bukhari yayi babul kufr duna kufr akwai kafircin da bai kai wancan kafircin ba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk bawa da aka yantar da shi sai yayi da'awa ya ce su waɗanda suke iyayen gidansa waɗansu ne ba waɗanda suka yantar da shi ba to in ya haka ya faqad kafar wanda ya manidda'a ila ghairi mawalihi faqad kafar wanda ya jingina kansa ya zuwa ga ba iyayen gidansa ba bawa da aka yantar da shi sai ya jingina kansa ga waɗansu ba iyayen gidansa ba to wannan ya kafirta duka ce to wannan kafircin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi wannan kafircin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kuma da hadisin da Ubadah bin Samit da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salloli guda biyar ne da Allah ya rubuta mabayi a dare da rana wanda yayi su ya kiyaye su to haƙƙi ne akan Allah ya gafarta masa wanda kuwa bai kiyaye su ba to wannan yana cikin mashi'ar Allah in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya masa azaba kace to wannan ya nuna hukuncin wanda yake da kiyaye salloli din ba ya zamanto cewa ya baya yin su ta kasuna amma akwai magana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa yanzu a ce mutum baya sallah a kamo shi a tsare shi a yi masa duka a ce kai sallah ya ce ba zan yi ba a sake mai da shi kashi gari ma bayan kwana biyu a sake dauko shi bayan ya sha azaba a ce masa kai sallah ka tuba ga Allah ya ce ba zan yi ba ai haka har sau uku ya ce ai wannan alama ne kan cewa ba shi da imanin kwata-kwata dan ba wanda za a yi ma wannan ya zamanto cewa ya batta ne saboda kasala ko saboda fasikanci ko saboda a shigantaka a saboda kawai bai yarda da addinin bane kwata-kwata to wannan dai gaskiya tana daga cikin matsaloli wanda yake malamai sun yi sabani ba tun yau ba kuma har yanzu wannan sabani yana nan a malaman Saudiya ka cikkab din su akan mazhabar Imam Ahmad suke dan haka su duk wanda ya ba aka ce baya sallah, idan mace sau da yawa za ka ji suna yin fatawar mata su aika suna gaya musu suna kai kukan cewa mazajensu ba sa sallah, su ce to ai musu wa'azi, in dai har ba sa sallah to lallai su ce ma macen ta hana kanta ta zamanto sakakka, tunda aurenta ya baci, tunda wanda baya sallah a wajensu kafiri ne. Amma sabani ne kamar yadda nace muku wanda yake ba tun yau aka fara ba, tun da daga maganganun sahabbai, kuma daga cikin abin da yake nuna hujja ga waɗanda suka ce mai barin sallah kafiri ne shine wannan magana ta Sayyidina Umar da yake cewa babu rabo a cikin addinin musulunci ga wanda yake ya bari sallah, don ya nuna muhimmancinsa, domin babu wani aiki da aka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa mutum idan ya bar shi zai zamanto ya kafurta in ba sallah ba. Ba wani aiki na addinin musulunci, ma'ana bayan imani, wanda aiki na ibada wanda za a ce yau gashi mutum ya bashi sahabbai suna ganin ya kafurta sai sallah, bi ma'ana daga cikin sahabbai akwai wanda suke ganin kan cewa wanda ya bar sallah ya kafurta. To haka wani ya nuna mana muhimmancin sallah da mutum bai kamata ya sake da ita ba, shi yasa shi kansa Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab Allah ya dade shi a cikin wannan hali nasa ka kallifa a cikin suma, ya suma ne amma da batun sallah aka farfado shi da shi daga suman nasa, kuma yana farfadowa ya tashi tsaye da sallah, domin sallah ba a dauke ma mutum sai dai idan hankalinsa ya gushe, amma komai rashin lafiyar mutum dole ya sallah. Shi yasa majinyata ya kamata kan cewa su san wannan, don saboda wanda yake suke jinyarsa ba shi da lafiya ko ba zai iya tashi ba a kawo masa kasa ya taimama. A asibitocin kasashen waɗansu kasashe musamman dai kasashen Saudiya suna da wannan kokarin, a asibitocinsu a kowane ward na marasa lafiya za ka ga abin nan, wani abin nan kamar kwali suke sawa ko wani dan kasko, ba kasko ba kai, ko wani dan kwano haka na roba an cika shi an zuba yashi a ciki. Nas din an yi musu training da nas da kuma irin masu shara asibiti din nan, an yi musu wannan training din sai su dauko daga an kira sallah, dama akwai lafika a kowane daki za a sa kiran sallah lokacin sallah yayi, kuma su dama sun riga ba su da wannan sabanin akwai yan sallah, akwai yan karfe 1, akwai yan 1 da kwata, akwai yan 1 da rabi, akwai yan karfe 2, su lokaci muktari yana shiga ake sallah, lokaci dai ake sallah, ba su da rikici. To ana yin kiran sallah shikenan sai ga sun fito suna kai wa mara lafiya wanda ba za su iya ba, musamman in dakin wanda suka kare ne sai a kai musu kowa ya taimama akan gadon sai tashi sallah, in yana da karfi kuma inda zai je ya sauko ga akwai dan daki da aka kebance shi na marasa lafiya inda za su rinka yin sallah. Dukkan al'umma da ta kiyaye ga sallah, da ta kiyaye sallah Allah zai kiyaye ta, domin Allah madaukakin sarki cewa yi waɗanda duk muka ba su mulki a bayan ƙasa abinda suke yi shine su tsaye da sallah, su ba da zakati, umarni da kyawa, su yi hani da mummuna, wato shine in suka haka sun cika amanar Allah, in suka cika amanar Allah sai Allah ya cika musu alƙawarinsa. Duk al'ummar da suka kula da sallah Allah zai kula da su, kaga yanda suke yi. To haka ya kamata majinyaci mai yin jinya ya san yanda zai rinka kula da marasa lafiya, kuma abinda ƙungiyoyin likitoci da ma'aikata lafiya na nas irin su isma da sauransu, irin wannan ya kamata su yi a koya ma nas da dukkan masu aikin jinya, da dukkan masu aikin asibiti, san yadda ake da mara lafiya, san yadda ake yi da wanda mutuwa ta zo masa, irin yadda aka karantar a cikin musulunci, don ya zamanto kan cewa aikin da suke yi din sun samu lada, sun taimaka ma marasa lafiya yayin da suke cikin halin rashin lafiyar su ko in mutuwa ta zo musu. To kamar wannan sai a sa shi, idan ba zai iya sallar a zaune ba, in ba zai iya sallar a tsaye ba yayi abin nan a jingine, in ba zai iya yi a jingine ba yayi a zaune ya jingina, in haka din ma ba zai iya ba yayi a kwance yana nuni da kansa, in ba zai iya nuni da kan nasa ba sai da ido kawai zai yi nuni da ido din. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Imran ibn al-Husayn, salli qa'ima fa in lam tastati fa salli qa'ida fa in lam tastati fa ala jamb, kai salla a tsaye, in ba za ka iya ba kai a zaune, in ba za ka iya ba kai a kishingide, ba a dauke ta ba a cikin kowane hali ga mutum sai dai idan hankalin mutum ya gushe shine kawai aka dauke maka sallah a matsawar hankalin mutum yana nan to zai yi sallar sa sai dai ko kuma aka bashi abin nan in aka bashi an yi sabani wajen kamar wanda aka yi masa tiyata in aka sa masa anesthesia aka gama tiyata aka fito da shi daga ɗakin tiyata kaga wannan zai zamanto cewa ya ɗauki lokaci mai tsawo bai san inda yake ba to wannan zamu bashi hukuncin wanda ya suma ne yanda zai zamanto ba zai rama sallolin ba in ya farfado ko ku zamu bashi hukuncin wanda ya bacci mafi abinda ya fi ihtiyati abinda ya fi tsantseni a bashi hukuncin wanda ya bacci tunda shi ne ba wai ba suman ne ya zo masa bartatan ba ya yi suman ne shi ya saya ya biya amma larura ce ta sanya shi ya saya ɗin to don haka a ƙiyasinsa da hukuncin bacci shi ne ya fi saboda haka sallolin da ya rasa sawa'un a wajen operation ne da kuma har bayan ya tashi daga operation sai ya rama su wallahu ta'ala a'lam na'am wanda yake baya iya motsi amma yana iya magana sai ya sallar da zuciyarsa ya tunda har yana iya magana sai ya sallar ya kabbara ya karatu ya sujjada abin nan a ruku'un da sujjada duk ya yi su a zuciya amma karatutukan ya yi su tunda yana da baki wanda ya zama kuma ba shi da baki amma yana da hankali din ya gane sai ya sallar a zuci sai ya sallar a cikin zuciyarsa وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد امام مالك يرويته دغ مالمنسا يحيى بن سعيد الانصاري ان سعيد بن المسيب دغ سعيد بن المسيب يتي ما ترون في من غلبه الدم من رعاب منينه كوكي غني غ وند جني يرين جاي اكنسا جنن حبو يرين جاي اكنسا واتو يزمنتو يا يوا فلم ينقطع عنه يجي تساوا wannan tambaya ce yayi malami ne yayi tambayi dalibansa dan ya wasu kwakwalwar su ya duba fahimtar su qala malik yace qala yahya ibn sa'id sai yahya ibn sa'id yace thumma qala sa'id kafin sa amsa din a wata riwayar an ce shi yahya ibn sa'id ya amsa kuma amsar sa ta dace da amsar sa'id ibn musayyib ara an yumi bi ra'sihi ima'a abinda nake ganin zai yi shine yayi nuni da kansa nuni wato yana haɓu ba zai iya in yi ruku'u ko sujada jinin zai ɗiga a jikinsa ko ya ɗiga a wajen da zai sujada to yaya zai yi sai malik yace sai ibn musayyib yace yumi udra'ati iman sai ya nuni wato domin idan ya yi sujada ɗin ko ya yi ruku'u zai iya ɓata tufafinsa amma in ya sanya kansa a haka zai zamanto kansa ba zai ɓata tufafinsa ba to kaga wanda yake cikin wannan hali ma an dauke masa ruku'u da sujada saboda kar ya bata tufafinsa sai yayi ima'i kawai yumi udra'atihi ima'a illar guda biyu ne kar ya bata tufafinsa kar ya bata wurin da zai yi sujada sai yayi ima'i kawai qala malik imam malik yace wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalik wannan shine abin da yafi soyuwa a gare ni cikin abubuwan da naji wannan kuma sun kafa hujja da shi akwai hadisin ya Allah ibn Umayya amma hadisin bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wataran sun taho suna kan ababen hawa wajen tafiya yaki sun zo waje gashi ana ruwa kuma kasan su tabo ne in suka sauka za su yi sallah ba wajen da za su iya tsayawa ma tabo zai kama su in suka ce za su balantana a ce za su yi sujada kuma wuri ne mai tabo sai suka yi sallah ima'an dukkaninsu akan dawakinsu an san ku sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana kan abun hawa nafila kawai yake akan abun hawa sallar farilla in lokaci yayi sauka yake sallar farilla to amma a wannan saboda halin larura sai suke nuni ima'an to shi yasa ma Imam Malik yace wa zalika ahabu ma sami'tu ilayya fi zalik wato akwai masabani kenan na malamai amma wannan amsar ta Sa'id ibn al-Musayyib ita ce abin da yake mafi soyuwa a gare shi ya fi a ce mutum ya tashi ko ya ce zai unzugu ko ya ce zai toshe hancin in ya so ya sallar a haka a ya sallar yana ima'i ba sai ya kallafa ma kansa ya yi sallah cikakka da ruku'unta da sujadarta ba saboda abin nan wannan zai iya sanya ko da ya toshe din ya zamanto jinin yana da yawa da ba zai iya tsaye da shi ba mutane mutum nawa ne wanda yake zai haɓo yanzu kamar wannan ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take istihaba Zainab za ta yi itikafi aka ce duk tare da kunzugu tana itikafin amma jini zuba yake yi daga jikinta har tasa take sawa a ƙarƙashin kafarta in tana sallah saboda jini da yake diga saboda yawan jinin sai ya rinka diga a ƙarƙashin abin a cikin tasa din saboda yawan jinin kunzugun bai tare jinin ba saboda haka zai iya yiwuwa ya zamanto kan cewa jinin yana da yawa yanda zai zamanto kan cewa mutum ba zai iya yin sallah a haka din ba to sai ya yi ima'i ba sai ya kallafa ma kansa tashi yayin sallah cikakka da ruku'u da sujada ba dan haka idan dangane da wanda yake cikin wannan hali na habu babu wani sabani wajen Imam Malik kan cewa idan haban nasa ya zamanto mai yawa to wannan shine hukuncin sa abinda zai yi kenan amma wanda ya zamanto a hali ne na tabofa kamar yanda aka ambata to wannan akwai sabani a wata riwayar an ce abin nan yayi sallah a haka yayi sallah haka a cikin tabo din a wata riwayar kuma aka ce a yayi ima'i to wannan ya nuna akwai daga cikin fa'idodin wannan hadisin akwai wato malami ya tambayi dalibai a wajen darasi dan ya zamanto ya sa musu nishadi kuma ya sa musu kokarin ba da amsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya tambayi sahabbai wata ran yake cewa ku bani labarin wata bishiya misalinta misalin mumini ce bishiya ce amma misalinta misalin mumini ce shine kowa ya shiru sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dabino wato gashi yana da abin nan jijiyoyinsa suna da ƙarfi a ƙasa sannan kuma ya miƙe ya kai sama can yanda wato saboda abin nan a 'ya'yan itatuwansa sun yi nisa da sama sosai shi ne wanda Allah yake cewa daga ƙasa ba sun yi nisa daga ƙasa wa matalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' jijiyarta tabbatatta ce a bayan a cikin ƙasa amma kuma rassunanta suna sama to sai Sayyidina Umar yake ce ma Abdullahi ibn Umar yake ce ma Umar mahaifinsa yake cewa ya zo a raina cewa dabino ne amma sai na ji nauyin na ba da amsa saboda a cikin mutanen ga su Abubakar da Umar Sayyidina Umar ce to ai da ka faɗa da yafi min abu kaza da abu kaza ka san mutum ba wanda yake so a bayan ƙasa a ce wani yafi shi in ba ɗansa ba shi bai sani ba amma a ce ɗan nasa ya ce ya sani shi wannan yafi masa komai ya gama masa to wannan yana daga cikin hikimar koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna gani wannan Sa'id ibn al-Musayyib shi ma yayi amfani da wannan wannan yana daga cikin fa'idar da malamai suka ambata a wannan asar na Sa'id ibn al-Musayyib sai mu tsaya anan wajen sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك para no ai mun faɗa jinin da dukkan jini najasa ne, akwai bambanci tsakanin najasar jini da karyawar da jini ya karya alwala. An fahimta? Najasar jini da kuma jini ya karya alwala. Bawali a ko'ina najasa ne, kutarsa kuma yana karya alwala, amma jini najasa ne. Kowane irin jini najasa ne wajen jumhurin malamai, kowane irin jini najasa ne, amma ba wanda yake karya alwala sai jinin istihaza, shi ma waje bisa ba bil ijma bane. Saboda haka dan jini ya fita daga bakinka ko daga hancinka ko daga ciwo, wannan jinin ba zai karya alwala ba, amma najasa ne. Saboda haka kaka hada abubuwan guda biyu, dukkan jini najasa ne, shi ne abinda muka rinjayar, ba kaulin zahiriya ba. Zahiriya ne suke cewa jinin haila shine kawai najasa, amma jumhurin malamai, jamahir din malamai akan dukkan jini najasa ne, shi kuma muka rinjaya. To amma fitarsa daga jiki baya karya alwala sai idan ya zamanto jinin istihaba ne, jinin da yake fita na rashin lafiya na mace. Amma dan jini na habo ko makamantan wannan, a bisa mazhabar ahlul madina wanda muka tafi akai, baya karya alwala, saboda babu wani dalili ba a karya alwala da sai dai da aya ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kiyasi bayyananne. To babu ko ɗaya daga cikin su a cikin wannan. Ya. Na'am. Sai dole ya shafe saman kafarsa. Ya shafe saman kafar, wannan sharadi ya shafar hofi, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Ba ce sai ka shafa kasan ba, ka sha, amma shafa saman wannan dole ne. Idan ka bar shi baka shafa saman ba, kai sallah sai ka sake sallar ka. Hatta wajen Imam Malik da yake cewa a shafe sama da kasa, in ka shafa kasan baka shafi saman ba sai ka sake sallah. Zai iya dubowa ya janyo wani, tunda shi kan tunda alwalarsa ta karye, ai shi kenan ya fita daga cikin sallah. Saboda haka dan ya juyo ya yi waiwaye ba wani abu bane. Idan ya yi haɓo ɗin ne, ko ya yi haɓo ɗin ma, shi ma zai iya, tunda juyo wanda ya dan maslahar sallah ce, ba kawai ya je ya ce zai lalube a duhu ba, daga wanda duk hannunsa ya faɗa a kai ya zo ya ce zai yi sallah. A'a, ya juyo ɗin ya yi, tunda abinda muka rinjayar shi ne cewa wanda yake haɓo ba wai sharadi bane sai ya fuskanci, ba sharadi bane kar ya juya mu kibla baya, kar ya ba mu kibla baya, ko ya ba mu kibla baya babu komai, zai iya ci gaba da zuwa ya je ya wanke jininsa ya zo ya ci gaba da alwalarsa. Saboda haka dan ya juyo saboda maslahar sallah, ya duba ya ga wane ne yafi dacewa dan ya janyo shi, to mun ba abin wannan babu laifi. Amma kuma ba zai ce zai juya je ya hango wanda yake tan karshe ya ce masa malam to ka zo ka ja mana sallah ba, tunda wannan tafiyar da zai yi ai ba za ta tabbatar da maslahar sallah ba, tunda akwai wanda zai zo ya taki ɗaya biyu ya zo ya shiga cikin sahu ya yi. Saboda haka dan me za a sa wanda yake can nesa a ce shi ne zai tako ya zo ya yi, sai dai in ya zamanto wanda suke bayan liman ɗin ba za su iya sallar ba. A yi fita da jiwo je?
Akwai wani malami da ya dawo ne sai ya ce ya
yi ka ai na ɗauka sajira ne. Kutarinsa baya fita? Kuma to idan fitsarinsa baya, wanda fitsarinsa baya fita sosai yana yin yoyon fitsari kenan yake miki? Na'am? baya fita sosai a tsawon nan me ya alaka sa da sallah sai dai idan ya zama cewa baya fita sosai bi ma'ana wato koda yayi tsarki wanda zai dan ragu yana dan diga kadan kadan shine ko to ai shine ake cewa salatul bawl wanda yake da wannan hukuncin sa shine cewa a zai rinka amfani da ko waɗansu 'yan takardu ko wani napkin haka ko pampers in ya sa don ya rinka tare ya tsabtace tufafinsa amma kuma kowace sallah sai ya sake mata alwala in yayi sallah azhar illa asar ta zo ba zai yi sallah la'asar da alwalar sallah azhar ba sai ya sake mata sallah azhar din wata alwala sana lokacin nan ba ruwansa koda ana cikin sallar ya ji fitsarin ya dan yoyo ya ci gaba da sallar sa haka zalika wanda yake shi ma baya iya matsayi fitar rihi daga jikinsa shi ma hukuncin mai sarasu dukkaninsu hukuncinsu asali a wannan babin al-istihaba mace mai istihaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata yayi tatawadda li kulli salati alwala kowace sallah ta kuma wanke jinin wato bi ma'ana kowace sallah idan ta zo mutum yayi alwala wato mutum yayi tsarki kamar shine wannan fitarin yaje yayi tsarki ya sake napkin ko pampers sannan ya sake alwala na'am a kowace sallah sai ya sake alwala napkin ai abinda yasa hikimar sa napkin din dan ya zamanto ya tsare wato ya kare sauran tufafinsa da baki da kuma masallaci tunda idan ya zamanto cewa zai rinka kyalewa yana yoyon idan yana da yawa ya gurbata masallaci fa shine hikimar ba wai so ake cewa lalle kowace sallah ya zamanto yayi ta da sabon napkin wanda yake wani abu ya taba shi ba wannan kuma ai sai ya zamanto da mashakka sai ya zamanto abinda yake sharadi dai akan kowace sallah yayi shine tsarki ya sake yin alwala na'am mene tsargiya ko tsargiya shi ma hukuncin mai salatul bawl ne duk hukuncin su daya na'am amma idan ya zamanto cewa in ya saurara kamar maimakon mutane su mutum maimakon yadda mutane suka saba su minti biyu sun gama tsugunansu shi in ya kamar minti in ya ƙara waɗansu minti biyun a kai ya haƙura zai tsaya to a nan wajen sai ya tsaya tukuna sannan ya je sallah amma abinda ake nufi da mai salatul bawl shine wanda yake yana lizimtarsa mafi yawan lokacin sallah bi ma'ana tsakanin azhar da la'asar mafi yawan lokacin baya rabuwa da fitsari din amma wanda yake zai zo masa sau daya bayan ya wanda yake idan ya yi tsarki sai bayan ya tashi ne da kamar rabin awa sannan sai ya zo masa sannan bai sake zuwa masa ba sai wata rabin awa ko awa daya sannan ya yanke haka in ya zamanto yana zuwa masa a lokaci akalla daga mafi yawan lokacin sallah to wannan ba shi da hukuncin mai salatul bawl sai ijtihadin sa wajen tsarkake tufafinsa da kuma ganin cewa yayi tsarki tufarsa kuma ne tufa ba ta same ta ba ya san idan ya da wanda ya zamanto cewar yana cikin sujada wanda ya zamanto cewa yana cikin alal misali mu dauki sujadar farko a cikin sujadar farko ya zo ya fita daga cikin sujadar farko bai samu sujada ta biyu ba sai ya fita daga cikin sallah mu dauka liman ne sai habo ya zo masa sai ya fita ya je yayi ya abin ya saki sai ya fita ya je wanke habansa ya dawo sai ya zo ya samu liman a raka'a ta biyu to a nan wajen zai shiga cikin raka'a ta biyu tare da shi wannan raka'a ta biyu ta sa sai ta zama ita ce raka'a ta farko waccan raka'a ta farko ya bar rukuni sujada ruku ya bar rukuni guda biyu ya bar dagowa daga sujada ko da sujada ta biyu ya bar rukunai na biyu su rukunai ba a musu sujudu sahu dole sai an yi su to kaga ya riga ya samu abin nan ya samu raka'a ta farko amma ana bin sa rukuni biyu ko ba haka ba ya dawo ya samu raka'a ta ƙarshe tare da liman saboda haka wani ita ce raka'a sa ta biyu sai ya ƙara raka'a ta biyu in ya ƙara raka'a ta biyu ya gama kafin yayi sallama sai yana zaune sai ya sake wannan sujadar sai ya koma sujada ne ya sake wata sujada ta zama ta wannan sujadar da take daga cikin sallah sannan sai ya dago ya samu wannan rukuni ɗaya da bai samu ba sannan ya sake yin wata sujadar ya samu rukuni na biyu da bai samu ba sannan ya koma sannan ya tahiya ya sallama abin da ya rasa shine jerantawa a cikin abin nan arkan din abin da ya sanya su abin da ya sa bai samu ba saboda kasancewar maslahar jami'i amma inda shi kadai ne yake yi kaga babu iskali in ya fita daga sallarsa idan ya dawo yana dawowa sai ya sake komawa cikin sujadar nan sannan sai ya dago ya zauna ya sake wata sujadar sannan ya koma ya ci gaba da sallarsa a haka an fahimta ko babu zancen wata sujudu sahwa a kansa ya samu kowane rukuni na sallah din daga da suka wajaba a kansu kuma ya samu in a halin jami'i ne ya samu abin nan din jami'in sa wallahi ta'ala a'lam a wannan ba wannan ne ake sa ruwa ba a wajen wannan yana magana hadithin Abu Dawud ne mutumin da yake yawan shakka ne mutumin da yake ba wannan hukuncin mai diga fitsari wannan shine hukuncinsa shi ai ya tabbatar fitsarin yana diga shi ko wannan hadithin na sunan Abi Dawud mutumin da yake yaje idan yayi fitsari sai ya rinka shakka cewa ko fitsarin ya gama fita ko bai gama fita ba to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum yayi dan mutum ya gama fitsari din ya yayyafa ruwa a gaban sa hadithin da'if ne akwai malamai da suka ingata shi amma akwai hadisi ne da'if ne yayyafa ruwa a nan waje ya yayyafa ruwa dan wannan ya masa maganin waswasi din wato koda ya ji danshi sai ce a ai ba fitsarin bane wannan ruwan da ne yayyafa ne wannan hikima ce ta shari'a domin asalin waswasi maganin sa karkai aiki da shi shine abinda shari'a ta nuna mana kenan karkai aiki da waswasi in ka turmuza hajji abin nan ka turmuza hancin shaydan domin in kace zaka yi aiki da waswasi to sai ka zo haka na shakkan kanka kuma to wai ko akwai ni in ka biye ta waswasi ba sai a kai mutum asibitin mahaukata kwarai da gaske to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda zamu maganin sa karkai aiki da shi kwata kwata to kaga wannan ɗaya daga cikin hikima shine wanda ya zamanto yana irin wannan wajen fitsari wajen musamman ma a wajen wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai shaydan da shi wannan shaydan shaydanin tsarki ne da alwala aikin sa kawai yazo ya sanya mu musulmi rikici wajen sha'anin tsarki da alwala aikin sa kenan ka san shaydanu din akwai iri akwai na saki akwai mai zuwa ya saki mutum sai ya ziga mutum sai ya saki matarsa to akwai kuma wanda yake shi kuma na tsarki ne na kawo maka rikici a wajen tsarkinka da alwalarka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake mana kenan mi watsi da shakka shi yasa ma a wajen sallah yake cewa idan shakka ahadukum fi salatihi kam salla falam yadri kam salla a salatan al-ab'am arba falyatrahi ash-shakk thumma liyabni al-yaqin idan ɗayanku yayi shakka a cikin sallarsa bai sani ba sallah nawa yayi raka'a uku yayi ko raka'a hudu yayi watsi da shakkar ya gina akan yaqini tabbas dai shine cewa yayi raka'a uku shakkar da yake a ta hudun yayi ta hudun ko bai yi ba to yayi watsi da wannan shakkar ya gina a yaqini kaga shikenan ya samu hanya ya samu magani ne mun yazo ya tunani cewa aiko kaza har ya manta ma da sallar da yake yi a kawai yayi watsi da shakkar yayi gini akan abin da yake shine yake. Sai ne? Idan jini yana zuba, shi ma fitar da shi daga cikin sallah ya wanke, saboda kare sallah da najasa ta jini a jikinsa. Tunda halin da ya zamanto cewar aka kyale mutum yayi sallah, rauninsa yana zubar da jini, idan ya zamanto jinin ba zai tsaya ba, kamar halin raunin Sayyidina Umar, in jinin ba zai tsaya ba, amma matsawar jinin zai iya tsayawa. In ya zamanto yana cikin sallah ya fama rauninsa, sai ya fita, wani ya zo ya ci gaba da sallar, ya je ya wanke raunin nasa, in jinin ya tsaya ko kuma ya daure, sai ya dawo ya ci gaba da sallah tare da mutane. Wannan ita ce ta ƙarshe wanda za ka tambaya. Wanda yake sallah a gaban liman ya saba ka'idar sallah, tunda Allah madaukakin sarki ya ce ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, kada ku gaba, kada ku sha gaban Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. To wanda liman da aka sanya shi shi ma kamar a matsayin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai a cikin sallah, kar a sha gaban sa. Amma bata sallah da wannan yana daga cikin mufradat din mazhabar Hanabila, bawa daga cikin malamai da yace sallar bata inganta ba sai mazhabar Imam Ahmad. Sune suka ce duk wanda ya salla a gaban liman ko daidai da shi, to sallarsa ta baci. Saboda sun ce sharadin salla, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi, an sanya liman ne dan ai koyi da shi. To kaga ko wanda yake ya zo gaban liman ai baya koyi da shi, tunda ba zai gan shi ba yayin da zai ruku'u ko yayin da zai sujada. Amma abinda malaman jumhurin malamai suka tafi a kai shine cewa makruhi ne mutum ya sha gaban ijma'a in babu bukata, amma inda bukata kamar masallaci ya cika, ba inda zai salla a bayan liman, dole sai a gabansa, kamar inda yake faruwa wajen sallar juma'a. Ta wannan babu laifi, saboda wannan larura ne, domin shi hadisin innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi, an sanya liman dan ai koyi da shi. Al-itimam da liman kana ganin sa ko kana jin sa, abinda ake nema dai kai koyi, kai abu bayan shi. In za ka yi saboda ta hanyar kana jin sa, to wannan ya wadatar. Saboda haka, dan haka aka inganta sallar mutum yayi sallah a bayan liman, tsakanin sa da liman din akwai kogi, inda har yana jin liman ko yana ganin sauran wanda suke bin liman din, hatta a mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Saboda haka abin nan, in akwai haja, in akwai bukata, saboda ganin cewa bayan masallacin ya cika, to wannan mutum babu laifi ya salla gaba. Amma in babu bukata, kamar alal misali ka zo, kamar akwai wata ran wani dan uwa muna raka'a karshe, ya zo ya ga kafin ya zago ya shigo ta kofar nan, in an riga an taso daga, an riga an dago daga ruku'u, sai kawai tsaya a nan gefen ya kabbara a gunsa. To kaga nan wajen ya zama tumun farid khalfasa, ne yin sahu shi kadai, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata sallar wanda ya salla shi kadai a cikin sahu. Abin da ya kamata mutum yayi, ka zo ka shiga sallah din, ko da zaman tahiyya ka samu, ko da kana zama liman yace assalamu alaikum, ka samu jami'i. Mun yi wannan a cikin hadisin Abi Huraira, da abinda Ibnu Abdul Barr yayi tarjihi a kansa, cewa ana samun falalar jami'i da mafi karancin juz'i na sallah da ka samu, ba sai ka samu raka'a tsaye ba, sannan za ka samu sallah. To kaga irin wannan gaggawar sai ta sa har mutum ya zamanto cewar sharadin ingancin sallar ma ya kubce masa. To don haka mutum in dai ba larura ce ta sanya ba, kamar irin halin sallar juma'a, bisa zaɓi kar mutum ya ce zai salla a gaban liman, duk da yake dai jumhurin malamai sun tafi akan cewa sallar ta inganta tare da karhanci, bi ma'ana ba zai samu ladan koyi da liman cikakke kamar yadda ake so ba, kamar wanda suka yi sallah a bayansa, amma sallarsa ta inganta ba ta ɓaci ba. Wallahu ta'ala a'lam. A kakka tsaya, in ka san cewa kafin ka ciko sahu za a yi ruku'u, ka yi ruku'un sannan ka tafi a duƙe, ka shiga cikin sahu. Wannan an ruwaito daga fi'ilin Abu Bakara yayi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa zadakallahu hirsan wala ta'ud wala ta'ud yace Allah ya kara maka kwadayi wajen alkhairi amma karka saki karka saki bi ma'ana wato karka saki gaggawa wajen tuwa sallah domin sahabbai kamar su Zaid bin Sabit da Abdullah ibn Umar din an ruwaito suna yin haka in suka zo suna gudun liman ya dago daga ruku'u sai su ruku'u kafin su shiga sahu sannan su tafi a duke har su shiga cikin sahu wannan babu laifi idan kai ayyukan sahabbai ya nuna cewa akwai asali an ruwaito daga malamai daga cikin sahabbai musamman kaga Zaid bin Sabit shine imam din ahlul madina bayan Umar ibn al-Khattab اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.